To akan wannan dabbarwa da ke faruwa a Niger, na samu tattaunawa da jakadan Niger din a nan Amurka, Mamadou Kiari Liman Tunguri. Kuma na fara ne da tambayar sa yadda ya ji da abubuwan da suke faruwa a kasar shi.
Abin da yake faruwa a Niger yanzu shine wani soji wanda yake shine shugaban masu tsare shugaban kasa Alhaji Mohamed Bazoum ya yi hukurin juyin mulki. Wannan hukurin juyin mulki da ya yi ba shi da hujja, ba shi da dalili, kuma yana tare da jawo a garinmu babban matsaloli ba ɗaya ba biyu ba. Dattijojin duniya duka abin da ya kama da makwabtanmu na Najeriya, makwabtanmu na Algeria, kai abin da ya kai duk ƙasashen ECOWAS, abin da ya kai ƙasashen Turawa Faransa, abin da ya kai shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya, abin da ya kai shugaban wannan ƙasa da muke cikinsa, United States of America, duka sun yi Allah wadde da shi, sun yi kira wanda suke wannan hunkurin su maida iko ga zababben shugaban ƙasa wanda jama'a al'ummar Niger ta zaɓa kuma take so ya ci gaba da jagorantarta.
To ya kake ganin matakin da ƙungiyar ECOWAS take shirin ɗauka na sanya takunkumi da kuma barazanar ɗaukar matakin soji idan sojojin da suka juye mulki ba su mayar da shugaba Bazoum kan karagar mulkinsa ba?
To kin san da ma ECOWAS tana ɗaukar mataki, amma ba ta taɓa ɗaukar mataki mai zahiba kamar wannan. Kuma dalilin shi ne, na ɗaya, wannan hankulin juyin mulki bai da hujja, ba dalilin komai. Abin sulhu yaki da ƴan tahada, garinmu yana cin gaba kuma ana nasara, su sojawa da kansu suna waki. Nan da nake miki magana bai yi ba kwana bakwai da manyan sojoji suka zo nan suka yi taro, ni da kaina muka tafi tare Pentagon, muka tafi tare State Department, suka yi kilarin muna cin nasara ga bata wannan mutanen. To a komu a washi gari wani ya fito ya ce ba a cin nasara, abin yana nan yana ɓaci, ƙarya ne. Na biyu, sun yi zargin harkarmu na tattalin ƙasa bai iya cin gaba da kyau. Wannan ma abin dariya ne, tunda bara 1922 GDP kinmu daga 6.7% a bisa 100 ya karu, ɗaya ne a duniya ƙasashen da suka yi irin wannan ci gaba. A wannan shekarar da ya huta a garinmu kura na ɗaya ba a yi ba na zanga-zanga a makarantunmu, duk iyanmu sun je sun yi karatu daga ranar farko har zuwa ranar ƙarshe. To babu tashin hankali ko ɗaya da zai ba da dalili ko hujja a zuwa a ce za a yi hunkurin juyin mulki. Wannan hunkurin juyin mulkin na son kan mutum ɗaya ne, wannan ko bai kamata ba a yarda da shi a gabanin shi ne ECOWAS ta ce shi ya sa ta ɗauki mataki. Abin da muke nufi shi ne ECOWAS ta ba su dama wanda suka shiga cikin wannan hatsari, wanda suka sa ƙasarmu cikin wannan halin kaka nake yi, ta ba su daman mako guda su koma barakkinsu, su koma aikinsu na soji. Ana ba su makamai, ana ba su abin da suke so su yi aiki, su da kansu sun faɗi. To su koma aikinsu, su bar halaliya za zababbun ƙasa wanda jama'a ta zaɓa, su ci gaba Alhaji Mohamed Bazoum ya ci gaba da zagorancin ƙasarmu. Shi muke so, ban masu mu jawa jama'anmu hatsari. Me yasa zai jawa jama'anmu hatsari? Saboda matakin nan da aka ɗauka, zafin shi zamu ji, yanzu ma ana jin zafin shi, talakawa suna jin zafin shi, kuɗin shinkafa yana ƙaruwa. Mu electricity Nigeria ne take bamu, da ita muke dogara mu samu electricity, ta ce za ta yanke. Taimakon da muke samu daga ko'ina, abin da ya kama daga America ya kai Union Europeana ya kai Germany ya kai Faransa duka tsayarwa za a yi zai samu cikin halin muguwar hali. Wannan ko bai kamata ba a yi murnar shi, bai kamata ba a tura jama'anmu cikin irin wannan wahalar a bayan da suke kokowa abin da Allah ya dora mana daga damina ko daga intihari. To shi ne nake kira waɗannan sojojin su yi hankali su tuna da daɗin kansu, daɗin kan mutum guda bai isa ba a dora ma ƙasa gaba ɗaya irin wannan wahalar.